Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare sallama da fatan alheri a gare ku ku duka da wannan maritan Alhamis 8 ga watan Oktoba. Shirin yau da gobe ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet. A dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Shirin namu baki ɗaya na yau faɗakarwa ce akan cutar sankarar mama ko cutar daji.
Wannan cuta ta sankarar mama ta gama duniya, hatta manyan ƙasashen duniya da suka ci gaba suna fama da ita, kuma maza da mata na kamuwa da wannan cuta. Saboda haka ne ma wasu ɗaliban jami'ar Bayero ta Kano suke shirya wata faɗakarwa da jan hankali akan wannan cuta ta sankarar mama.
Abu ne wanda ya damu al'umma. Muna gani a gidan TV, muna gani a jaridu, wannan cuta tana ta kama mata, ko shi har mazan tana kama amma dai ta fi kama mata.
A jiya mun yi muku tambaya a Facebook cewa ko me ke jawo cutar sankarar mama? Muna tafi da amsoshinku nan gaba kaɗan. Kuma kamar yadda muke yi kowace Alhamis idan muna tattaunawa akan kiwon lafiya, yau ma mun gayyato wata ƙwararriyar likitar mata, Dr. Hawwa Musa Abdullahi daga Kano. Ku kasance da shirin yau da gobe domin ku samu ƙari da haske akan cutar sankarar mama.
Kamar yadda Jamila ta bayyana a jiya, mun yi muku tambayar cewa a ganinku me ke kawo cutar sankarar mama, ga yadda kuka amsa a Facebook.
Yau da gobe ba komai ne ya janyo karuwar ciwon daji ko kuma sankarar mama kamar yadda wasu ke kiransa, shine rashin faɗakarwa daga ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasashe masu tasowa. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya.
Na farko dai akwai rashin sanin menene cutar dajin kanta. Na biyu kuma akwai rashin sanin me ke haddasa ita cutar dajin da kuma kariya daga ita cutar dajin. Kahin nan a zo maganar talauci da rashin shugabanci na gari wajen samarwa al'umma magunguna da kuma kahwahe na wayar da kan jama'a akan ita cutar ta kansa. Amma dai babbar matsala daga wurinmu jama'a mu muke jawo kanmu da kanmu cutar ta wajen amfani da kayayyakin zamani waɗanda a da ba ma yin amfani da su. Sako daga Isa Adamu, Jajimaji, Jihar Yobe, Najeriya.
Ni dai a ganina ya kamata a ce likitoci suna faɗakarwa ga mata wajen kula da lafiyarsu da ta 'ya'yansu, musamman ma abin da ya shafe su ta irin wannan ɓangaren. Sako daga Isa Ibrahim Abubakar Alkantara.
Gaskiya hilin yau da gobe, babban abin da ke jawo ƙaruwar wannan cuta shine wasu matan suna ƙauracewa zuwa asibiti a yayin da suka ji wani canji a jikinsu har sai abin ya munana sannan ake tahiya asibiti. Mahita ita ce a dinga wayar da kan jama'a illolin wannan cuta tare da yadda za a kare kai daga ita da kuma alamun kamuwa da wannan cuta, sannan hukumomi su samar da rigakafinta. Sako daga Sagir Dutse, Jihar Jigawa.
To gaskiya ni dai abinda zan ce shine Allah ya kare, kuma mata ya kamata ku riƙa bin dokokin kulawa da rayuwarku. Kuma mata ya kamata a riƙa wayar musu da kai wurin hanyoyin da za su bi don kula da lafiya. Sako daga Yahuza Sa'idu BKY Kakihun.
Gaskiya yau da gobe a gani na abinda yake jawo dajin mama ga iyayenmu mata shine ƙarancin tsaftar jiki da ta muhalli da kuma rashin samun ingantaccen abincin da ya dace da jikinsu. Sannan uwa uba rashin zuwa asibiti akan kari musamman ma a karkara. Sako daga Umar Adam Cukuriwa.
Yawanci na farko rashin tsafta da kuma ƙarancin ilimi da ke damun jama'a wajen samun bayanai daga masana na hanyar gudanar da rayuwarmu a yau da gobe. Sako daga Muniru Isa Faruk.
Wannan sharrin yammacin duniya ne na ganin sai sun rage yawan mu ko ta halin yaya. Don haka suke ƙirƙirar cuta, suke sa mana a abinci da kayayyakin amfani na yau da kullum. kamar matsalar breast cancer ai a rigar mama suke saka cutar da zarar ya taba jikin nono kuma ya hadu da zuha to sai yadda hali yayi Allah ya sawwake sako daga Yusuf Abdullahi
babu wani abin da yake janyo wannan zai zama laifin matan dalili yana cikin rigar mama a ciki ake saka musu sinadarin wannan cutar kafafan yada labarai ku ne za ku ba da gudunmawa wajen fadakar da su matan sako daga Muhammad Haske HMD
yau da gobe wannan kuma ai kaddara ce daga Allah idan ya saukar mana da ita idan muka roke shi kuma sai yayi mana ita sako daga Isuhundila Faki
haka ne da yawan kuma shafe-shafe ko dan girman su ko dan su tsaya kawai idan wani namiji sako daga Hurairat Ibrahim Ganin yanda ake ta ƙara samun yawan mata masu kamuwa da cutar sankarar mama, wasu ɗaliban sashin koyon aikin jarida a Jami'ar Bayero ta Kano sun shirya yin wani tattakin faɗakarwa da jan hankali akan cutar. Ɗaya daga cikin ɗaliban Aisha Umar Tofa ta yi mana ƙarin bayani da za ku ji dalilan su da kuma irin taimakon da suke buƙata daga duk wanda zai iya taimaka musu su yi wannan faɗakarwa.
Eh gaskiya haka ne da ni da wa'anda muke karatu tare mu ne muka zauna muka ce bari ni wannan abu da idan kika ji labari haka ne dama wannan watan na October a turance dama shine watan da aka batu da yayar na kansa to da mun ce zamu a cikin wannan watan kamar 19 ga wata to amma kuma kin san komai na Allah ne yadda shirye-shiryen suka taho mana dai da abubuwa muna da ta'adda insha Allah 19 ga watan dai zamu saboda abu ne wanda ya damu al'umma muna gani a gidan TV muna gani a jaridu wannan cuta tana ta kama mata ko shi har mazan tana kama amma dai ta fi kama mata kuma matan ma ba wai a can kasa waje ba a hadda nan ma to sai muka ce ya kamata mu abinda zamu fadakar wa ƴan uwanmu domin su kare kansu kuma su ma su fadakar wa wasu kisa ma muka ce bari mu fara daga cikin makaranta mu ga yadda mutane za su karba abin kafin sai mu dauki gari gaba daya in ta kama mu har kauyuka mu a shirye muke mu shiga dan mu fadakarwa da jama'a idan aka yi wannan tattaki za a je a samu wuri haka a zauna mun za mu samu likitoci kwararru wanda suka san kan cutar domin su fadakar da mutane akan ita kanta cutar mene mecece ita taya ake samun ta taya mutum zai kare kansa har akwai yadda ma za a nuna wa mace yadda za ta yi wa kanta gwaji domin ta san tana da wannan cuta ko ba ta da yadda za ta sani da wuri dan ta tafi asibiti ta nemi taimako duk za a yi magana akai kamar yadda na gaya miki kullun za mu gani a jarida mu gani a TV mu ji a radio akan kasashe za ki ga ana ta yin irin wannan kansa yadda take kashe mutane mata haka musamman mata kuma abu ne wanda har yanzu an kasa gane ta kamaimai maganin sa ko a ce ga abin da za a yi mutun ya warke to sai muka ce bari mu ma mu zo nan mu fadakarwa da mutanen mu saboda zaki kasashen waje ana yawan irin wannan tattakin akan kansa kusan kowanne sati akwai garin da in kika ji zaki ga ana yi muna gani kuma muna research akai muna gani a internet sai muka ce mu ma bari mu zo nan mu sanarwa da namu mutanen akan gafa abin da yake faruwa kuma ga yadda za su fi kare kansu zan ji an ce an yi a Abuja ne a Lagos ni ban taba gani da ido na ba amma zan ji an fada amma a Kano gaskiya ban taba jin ma labari ba kuma ba wai babu matan ne a Kano ba akwai su kuma akwai masu ilimin akwai manyan likitoci to ban san dalilin da yasa ba suka kisi irin wannan abubuwan da ake yi a sauran garuruwa ba sai muka ce to mu bari tunda gashi muna da ilimin muna da karfin galatin yanzu mu fara wataƙila an mun fara to manyan namu sai su dauka su ci gaba kin ga ana buƙatar likitoci kwararru wanda suka san ita wannan cuta ana buƙatar kayan da za a saka a ranar saboda idan ana sa mata kaya ne ba wai kawai kowa zai sa kayan da yaga dama yazo ba za a sa kaya iri ɗaya ne kamar uniform a taho ai wannan tattaki da ake yi kin ga muna buƙatar shirt branded shirt da zamu branding din su muna buƙatar face cap muna buƙatar handband to kin ga shine kawai kayan da ake buƙata na fawa to sai irin wa'anda za su zo su mana irin su bana din nan da zamu sassa ranar asibitin makaranta da hall din da za a yi yani sai likitocin da za a dauko mana mun san ba lalle a ba mu kyauta ba sai an biya su don za mu samu wanda zai kawo mana shikenan fa sai ruwa da za a darara ba a sha kawai abin da muke bukata kenan amma abin kin ga ya gagara ana bukatar kamar littattafai da za a darara da dai abubuwa to da inda mu jama'a ko kamfanin naka ko masu waye wanda dai dama daga nan din mamun dan ta tambaye su amma dai har yanzu babu sakamako su dai muke bukata irin taimakon da muke bukata kenan gaskiya
This thing together, we're gonna win before too long. Survive, live strong. We're gonna fight this thing together. I never let you fight alone. Hold on, we've cried a million raindrops, yeah, inside a thunderstorm. It feels so helpless, like a child being born. The thought of it all, the look in your eyes, the way you stood and faced it, show strength inside. So I'll keep on searching, searching for sure, until we reach our goal, till we find a cure. And I'll keep on hoping, praying for you, until we make it through. This thing together, we're gonna win before too long.
Jama'a masu sauraron mu kamar yadda muka ce yanzu haka muna tare da wata ƙwararriyar likitar mata Dr. Hawwa Musa Abdullahi daga Kano. Assalamu alaikum Doctor.
Amma alaikum assalamu rahmatullah.
Ina wuni?
Na ga ji a an wani lafiya.
Lafiya lau Doctor. To kina kin ji bayanan da muka fara yi ko? Hello? Hello? To kinga ya da ake cewa ƙarhin nasara
to shine
ai ƙarhin nasara bai da amana
fa yaka amana
tun azu da muka shigo mun kira ta muna tare da ita
yawa
to ga sunan dai suna kokarin sake kiranta idan sun same ta to idan kuma ba su same ta ba waka zaki mana Jamila
ni da waka
idan kin same ta to
amma wannan shirin da su Aisha Umar Tofa zasu na ɗaliban
waɗannan ɗaliban Jami'ar Bayero
yawa kamar yaya zasu fara ne daga zasu fara tattakawa
daga cikin kamar a cikin jami'ar zasu fara suka ce a take kamar yadda ta bayani a cikin jami'ar zasu fara idan yadda suka ga ɗalibai sun karba
sai su ci
gaba Dr. ta dawo assalamu alaikum Dr.
Amma alaikum assalam wa rahmatullah.
Yawa ƙarhin nasara bai da amana daktar. Allah ya sa ba zai wannan layin ba zai ƙara tsinkewa ba yawa. Yawa daktar kin ji mun karanta amsoshi bayanai ga da harin harko dai wannan me mutane kamata su gane akan wannan cuta ta sankaran mama.
To ita wannan cuta ta sankaran mama cuta ce mai tsananin hatsari. Musamman ma mu a nan kasashe masu tasowa. Ko a kasashen ma da suka ci gaba tana da hatsari saboda ta fi kowace cuta ta sankara yawa. Kusa idan kika dauki cutar sankara kusan kashi 25 ta cutar sankara cuta ce ta sankaran mama. Kuma cuta ce wacce take shafar mutane a duk shekara ana samun mutane a kasashe kamar miliyan 1,500 wanda suke kamuwa da wannan cuta. Kuma a cikin su aka samu kamar rabin miliyan wanda suke mutuwa to wannan a kasashe da suka ci gaba kenan. Amma kusan a kasashe masu tasowa saboda ba a san yadda za a tari cutar ba ma a gano ta da wuri yawanci za ki ga cewa mutane sukan mutu ma sama da kashi 80% saboda suna zuwa a ƙurarren lokaci a lokacin da ba za a iya yi musu komai ba saboda haka kamar su a kasashe masu tasowa idan ya kasance cewa kashi 80% suna mutuwa saboda wannan cutar, su kuma a kasashe da suka riga suka ci gaba saboda suna iya gano ta da wuri, suna daukar matakai da wuri, kashi 80-90% suna rayuwa.
Ta yaya ake samun a gano da wuri din? Wani irin alamomi ne ya kamata mata su duba wajen ganowa da wuri?
To wajen ganowa da wuri akwai inda alamun cutar take bayyana kanta, amma kafin wannan akwai wasu abubuwa da suke alaka da ita. Sai ka kasance war mata ya mace wane yana da alaka da wannan cuta ta sankaran mama. Duk dai da an san maza suna samu, amma idan aka samu mata kuma a ce mutum 100 wanda suke dauke da wannan cuta, to dai baka samu namiji ɗaya ba wanda yake tare da ita. Haka zalika kuma kiba tana da alaka da wannan cuta, saboda maiƙo ba karamar illa yake haifarwa ba game da kawo cutar sankaran mama. Kazalika kuma rashin motsa jiki, mutumin da ya kasance zai jirge guri ɗaya baya motsa jikinsa, to kuma zai ta ƙara jiki kenan, to wannan kuma yana asasa yin ƙiba ya kuma haifar da kamuwar cutar sankaran mama. In kuma aka shaye-shayen ko na giya ko shan taba, sinadaran da suke waɗannan abubuwa suna haifar da sankara ba na mama ba ma kawai na sauran gurare daban-daban a jikin ɗan adam. Haka zalika kuma fara al'ada da wuri, an gano cewa yana haifar da haka. Rashin fara haihuwa da wuri, an gano cewa yana haifar da haka. Da kuma rashin samun haihuwa gaba ɗaya, saboda shi maman kinga baya wani amfani na shayarwa da canje-canje da yake samu, to in ya kasance ba abin da yake faruwa da shi, mace za ta iya samun sankaran mama. Kuma mafi akasari an fi gano cewa mata da shekarunsu suka yi nisa 40-70 sun fi kamuwa da wannan cuta. Kazalika takan zama kamar cutar gado ce, idan ya kasance cewa koyarki ko kaninki ko mahaifiyarki wani ya samu da wannan cuta, to ke ba mamaki za ki samu wannan cuta ta sankaran mama. Haka zalika idan wata cuta ta taɓa samun ko waɗannan mutanen ko ta shafi ƴan hanji ko ta ƙwayayen mahaifa, to ba mamaki suna tafiya tare da sankaran mama. To kin waɗannan su ne a zahiri abubuwan da suke alaƙa da sankaran mama, ba kamar yadda mutane kuma suna ta amsa bayanai daban-daban suna tunani daban-daban.
Yawwa, dama mun ce tun daga ƙwararriyar likita akwai wani Yusuf Abdullahi wanda ya ce wai sharrin yammacin duniya ne, suna so su rage yawan mutane ko ta halin kaka. Wai shi yasa suke ƙirƙirar cutar suke sa a cikin abinci da kayan amfani na yau da kullum, wai kamar matsalar breast cancer, ai a rigan mama suke saka cutar da zarar ya taɓa jikin nono kuma ya haɗu da zuwa. To sai yadda hali yayi.
A gaskiya duk wannan bayani ba haka yake ba.
To
wannan abubuwa da na lissafa sune suke da alaka da sankaran mama. Kuma kamar yadda wannan cuta take nuna kanta, yawanci takan fara ne da kamar tsuro ya fito a jikin mama, wanda zai fara kankani ne, wanda bai fi kamar a ce girman kwayan dawa ba, za ka ji shi ya fito maka. Kuma yawanci ya fi fitowa daga saman maman kusa da wajen hammata. Idan ka ji shi za ka ji yana ɗan girma lokacin sai kamar ƙwayan masara, daga haka sai ya ci gaba da girma ya ta girma ya ta girma. Wani lokacin kuma a baza ma ka ji tsananin, sai ka ji gurin ya yi kauri sosai, ka ji ya bambanta da sauran jikin maman gaba ɗaya. To daga nan ne kuma zai iya yanke shawarar shi sankaran maman ko ya ci gaba da girma lokacin kuma sai ki ga ya ƙanƙance ya ƙame ya zama ɗan ƙanƙani. Wata alama kuma ita ce wani lokacin sai ka ga ruwa yana fita a maman mace wacce ba shayarwa take ba. Wani lokacin kuma ba ruwa ne kamar na nono ba, sai kaga jini ne yake fita. To shi ma wannan abu ne wanda yake da alaka da cewa sankaran mama ya kare mutum. Haka zalika kaucewar kan nono daga inda yake ya kamata ya zauna, wani lokacin za ki ga cewa ya ɗan goce ko kuma ya loɓa ciki, ko kuma ki ga cewa yanayin maman ya canja, jikinsa ya kamar ɓawon lemu, inda ɓawon lemu yake da ƙofofi, to haka jikin maman yake canja. To wannan ya nuna cewa cutar ta riga ta yi girma, ta riga ta yi nisa, ta riga ta yaɗu a jikin ta. To a lokacin da aka kai wannan matsayi kuma za ki ga cewa masu wannan lalura sun fara samun ciwon ƙashi, zazzaɓi, sun fara ramewa, alamun shawara, sannan kuma sukan samu ɗan kamar rashin fahimta, ki ga cewa kamar lokacin suna abu kamar ba a haihuwarsu suke ba. To wannan ta riga ta bazu kenan, ta yaɗu ta kewaye ko ina a jikin wanda ya samu da ita, ko mace ko namiji.
Kai Allah ya kare mu, wallahi wannan bayani duk na tsorata, wallahi duk sai daga yau ban ƙara zama gudu. Amma motsa jiki gudu. Amma likita, wani irin faɗakarwa kuke yi ga kamar ƴan mata haka da suka fara tasowa kamar a nan makarantu ana koyawa yara ƴan mata musamman ma ƴan mata yanda za su rika dubawa za su rika gwajin kansu domin su ji idan wannan abin ya dan ya faru haka
kamar su za su iya jin wani kwaye-kwaye a cikin nonon su haka
ana cewa ko da yaushe bayan al'ada kowane wata idan mutum zai wanka sai ya duba ya ga ko da akwai kwaye-kwayar haka
wallahi kullum muna wannan fadakarwar kamar yanda kin ga yanzu a wannan watan wanda yake wata ne da ake fadakar da mutane game da sankaran mama a duk duniya haka kuma akan samu taimakon kudade domin ƙara yin bincike akan abin da yake jawo shi hanyoyin kariya yadda za a gane an kamu da shi da kuma yadda za a magance shi wannan yana taimakawa wajen tallafawa mutanen da cutar ta shafa wanda kasashe da suka yi nisa sun dade da fara sun yi nisa to mu ma a nan a kasashe masu tasowa mu ma mun fara kuma musamman dai mu a nan Najeriya kin ga kudancin Najeriya su suka fi karbar abu ba kamar arewacin Najeriya ba wanda su abin suka damu da shi ci da sha da harkar ilimi da ake nema yanzu a sa ƴaƴa mata su bunƙasa a ciki to amma duk da haka mu kaman kin ga wannan kamar wata na da ake fadakarwa mu kamar mun fi damuwa da ranar duniya ta sankaran ta sankaran ta ciki gaba daya to wannan abin kin gani mukan a wannan lokacin muka nuna musu yanda za su kula da maman nasu yanda za su taba su yanda za a bi gudu a cikin gidan sannan a ga ya za a gano ba na man ta shekara uku da suka wuce da muka yi wannan world cancer day din mun duba mun bi mun kuma ga ya aya mun ga da musu yanda ya kamata mun fadakar kuma a gidajen radio gidajen talabijin da jaridu wanda wannan a fadakarwar da muka yi a rana ɗaya mun samu mutane a cikin awaji inda suka zo sun kai mutum 500 kuma alhamdulillah an fi samu wanda suka samu sankara daban-daban a jikin su na bakin mahaifa na mama na bangaren matan maza da dai sauran su wanda kuma an magance wasu kuma an taimaka musu wanda da ba za ki ga mutane sun fito a kan wannan ba to wannan fadakarwar da ake ana nuna musu yadda za su duba bayan kowace al'ada mace za ta shafa ko ina a mamanta ta tana tsaye tana kwance duk za ka dudduba ka gani tana zaune idan ta ga alamun wannan sankaran mama sun fi ta kokari ta je asibiti ba dan ne ta kasance mai matsala ba ne amma ta je asibitin a nan ne za a tantance wala Allah ko a duke shi a gani ko a cire shi gaba daya a kai shi awo ko kuma ga wata shekarun ta suka yi nisa ta kai kamar shekara 40 sai a yi hoton maman gaba daya abin da muke cewa mammography to wannan zai nuna cewa akwai matsala a maman kan
kane
ko ba kan
kane
daga
lokacin
da ya dauki matakin da ya
dace. Yawa, Dr. yawanci irin waɗannan shirye-shirye da ake na faɗakarwa sun yi ƙari a cikin birane. Kamar akwai wata hanya da kuke bi ko kuma yaya za a bi ne irin wannan faɗakarwa da kuke loto-loto ya kai ga matan yankunan karkara?
To yanzu kin ga Allah ya kawo mu zamani yanda da birni da ƙauye da karkara ko ina ana sauraron rediyo. Babu wata hanya mafi sauki da za a fadakar da mutane irin ta hanyar gidan rediyo da kuma karkarorin da suke da wuta ta hanyar gidan talabijin. To mafi dai hanya mafi sauki ita ce hanyar gidan rediyo. Saboda kowa yanzu za ki ga cewa kai ya waye duk inda kake in ma a tafi kake in ma ciniki kake in asanti kake za ki ga kowa yana da rediyonsa. Yana sauraron me ake ciki. Haka zalika irin waɗannan ranakun na ranar kansar duniya na watan da ake fadakarwa a kan sankaran mama. Sankaran sauran gurare na jiki duk ya kamata a ce irin waɗannan ranakun akan samu a samu a rarrabu wasu su shiga birane wasu su shiga ƙauyuka kuma a taimako ma a ga cewa an taimaka wa mutane sun fito an ƙarfafa mu cewa su zo a duba su ba tare da wani kuɗi ko wani abu nasu ba to kuma gwamnati ce wannan za ta shigo ciki ta ba da wannan taimako domin dole ana buƙatar kuɗi na kayayyakin da za a yi yanda za a yi da sauransu kamar yadda na ji ɗaliban jami'ar bayar wanda suka yi haɓasa a yanzu. Ƙoƙarin faɗakar da mutane wallahi ba ƙaramin haɓasa suka yi ba. Saboda kuma wannan abu ne wanda ya kamata a ba su goyon baya a taimaka musu. Kusance ni a Kano ban taɓa jin an yi irin wannan abin a ce wai na watan Oktoba ɗin da ake cewa ranar faɗakarwa ba ce amma na san dai muna yin na ranar kansar duniya nan da ake yi na Februari duk da wata. To hanya mafi sauki a faɗakar da su ta hanyar gidajen jaridu gidajen rediyo gidajen talabijin sannan kuma a samu taimako daga mutane na gari da kuma gwamnati yanzu za mu a mai da fiye zama kyauta mutane su fito kyauta sankaran maman na a duba shi kyauta da sauran sankaran kowane ɓangaren mutum da take da taka ne mutane za su rinka tururuwa suna fitowa ana gano masu matsalar ana maganta ta saboda kin san mutanenmu su ba ke zama cewa sankara yana da magani ba. Ita ku duk cuta da Ubangiji ya aiko da ita tana da magani a duniya.
Sosai.
dan dai an tare ta da wuri
a lokacin
da ta riga ta kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne to nan babu yanda mutum zai ji dan kace ciwo kace ki a baka magani ciwo da yake ba a baka magani to ba ma fata a dinga kawo wannan matsayin wanda shine matsayin da muke a yanzu sanda suke zuwa babu abin da zaka yi ne
sai lokaci ya kure
za a yi muna fata cewa mutane za su fahimta za su dinga fitowa suna dubuwa kuma da sun ji alama su san cewa sankaran mama ko sankar a kowane jiki in dai da wuri aka gano shi ana iya maganta shi gaba ɗaya mutum ya ci gaba da rayuwarsa ba tare da wata matsala ba.
Yawa dakta ga kira mun samu daga Bauchi. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wake magana daga Bauchi?
Hajji Halima kina tare da Mudassir Muhammad Tafawu Balewa daga jihar Bauchi.
To Mudassir Tafawu Balewa ko? To kaji bayanan da dakta ta yi mana akan wannan cuta ta sankaran mama tambaya zaka yi ko ƙarin bayani zaka yi ko kuma gudunmawar ka zaka ba mu
ina da tambaya amma kafin nan ina ma dakta fatan alheri a hakika wayannan bayanan nata sun gamsar sosai sun wayar ba mutane kai sai dai gaskiya da na dan ji yanda ta zayyana alamomin da ke kamuwa da cutar abin ya dan tsorata ni sosai
wallahi mu ma nan mun tsorata mu dasir
na
ce mu ma nan mun tsorata ba kai ba
gaskiya na tsorata sosai to tambaya na nan shin dakta kamar misali idan mutum ya ji wannan alamomi da idan ya nufi asibiti kamar wasu bangare ne suke da hakkin duba wannan alamari kamar idan ya je din su wari zai tambaya wani bangaren likitoci ne zai tambaya sannan kuma idan ciwon kamar misali yana karami ne ana iya samun waraka daga gare shi gaba daya dan saboda mun ji da girma sosai hakan nan ba ta kai ake iya warkewa ba idan yana ganganta ana iya samun waraka shine tambaya na nagode Mudassir Muhammad Tafawu Balewa
to dakta kin ji tambayar Mudassir Muhammad Tafawu Balewa
kwarai ka da ta tambaye shi to idan mutum ya gano cewa yana da alamu na wannan ciwo sai yanzu asibitoci an ci gaba yawanci a ko ina ma in dai har ka shiga asibiti kowane bangare ta shiga yawanci akwai general bangare inda ake ganin kowa da kowa to da an gano cewa da matsalar ka inda ta dosa sunan ake tura ka na sankaran mama ne tsibu ne fito maka to ga bangaren da zaka je bangaren surgery ne masu kula da ciwon kaba ciwon sankara sunan za a tura ka kaje to daga nan ne kuma idan ka je duk wani gwaje-gwaje da ya kamata a yi maka za a yi maka a gano cewa wannan abin da ya fito maka ne matsala ne ko ko ne mai matsala ne sannan a dauki matakai a kansa to wannan zuwa ina zaka je wannan ba zai kasance matsala bane in dai ka je asibiti kuma an gano kana da shi kusan kowanne asibiti ce ko a kauyuka ne akwai wannan alamun tunda kullum ana faɗakarwa ana ji a rediyo ana kuma ƙara faɗakar da ma'aikatan lafiya ma saboda haka an ga alamu an san bangaren da ya kamata a tura ka idan ya fi ƙarfin wannan gurin an san ina ya kamata ka je sai dai su mutanen mutum sun su da saurin kai kafin ka iya canja halin mutum akwai wuya
sosai
a da an ce sankarar sai a ce da an yi allura shi kenan ya bazu ba dama ya allura ba dama a sha magani to anan matsala take tasowa
yawa tambayar shi ta biyu kuma wai idan aka kama da wuri kamar cutar tana iya warkewa tunda ya ji an ce idan ya kai wani wuri bai
ana wato ainihin wannan magana a baya in ka samu da ita aka gano cewa kana da ciwon wuri daga dan wannan tsiran karami aka duba aka gano ita ana iya warkewa ba ma sai an je da cire maman ba ni ya dan wannan tsiran kawai za a cire shi kenan ka rabu da wannan cutar har abada
to
ina abin da muka rasa a kasashe masu tasowa ba a zuwa da wuri sai an gama wahala an gama yawo abu ya zo karshe sannan kuma an ga bayan da za a yi mutuwa ta zo sai a taho a cire
yawwa muna godiya sosai Dr. Hauwa Musa Abdullahi mun ji dadin wannan bayani da kika yi sosai mun gode sosai Allah ya kara hikima da basira muna godiya sosai sai kuma nan gaba idan wani abu ya taso zamu sake tuntuba ki tsiyan mu kenan ai dakta yanzu tunda muka ji dadin wannan bayani kuma sai daki hakuri da mu
yawwa to mun tabbatarwa mutane suna samun karuwa
to mun gode so mun gode sosai masu saurare iyakacin shirin namu kenan yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Sarfilu Hashim Gumal wanda ya taya mu da daukan waya da engineer mu Mr. Skip da kuma Daniel Brown wanda ya hada mana sauti ni ce taku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata sai gobuwar haka
This program has come to you from the Voice of America, Washington.